بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar kowane mako na yi mana barka da saduwa cikin wannan mako a daidai wannan lokaci da mukan kawo muku shirin mumbarin malamai. A wannan makon masu saurare, muna tare da Malam Ja'far Mahmud Adam. Malam, na sake sallama gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Matashiyar da Malam Ja'far Mahmud Adam zai mana magana a kanta ita ce wata gagaruman matsala da ita ma a iya cewa wato tana ciwa musamman Hausawa, wato a ƙarya, wato matsalolin aure a ƙasar Hausa, saboda da hanyoyin gyara kamar kullum. Lambobin wayar da za a iya samun mu, insha Allah za mu sanar da su sa'ilin nan. Kuma daga baya mu ba ku dama, bayan malam ya yi mana shimfiɗa ko matashi ya kimanin minti 25 zuwa minti 30. Tabarakallahu, bismillah,
alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'awatihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كمان يد ما سوسول الروسك جي مبودي دبياني دقباكين مقبات الدورنا شري جيوا أيو زام تتوناني دنغني دا مطلول أولي أكثر حوصا، sabubba da kuma wasu daga cikin hanyoyin da idan an bi za a samu gyara. Saninmu ne cewa aure sunna ce ta annabawa gaba ɗayansu, ba wai shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba, a'a, har ma da annabawan da suke kafin shi. Ubangiji ta'ala ce, wa laqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, hakika mun aiko da manzanni kafin ka kuma mun sanya musu ko mun arzuta su da mataye na aure, sannan kuma mun arzuta su da zurriya, wato ƴaƴa da jikoki. Ashe kenan aure babban lamari ne, aure ne ɗaya-ɗayan hanyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amince da ita domin alaka da gogayya su gudana tsakanin ɗa namiji da ƴa mace. Ba a yadda da dukkan wata hanya da alaka za ta kankama tsakanin ɗa namiji da ƴa mace ba, sai fa in ana nufin yin aure. Dukkan wata gogayya tsakanin miji da mace, namiji da mace, wadda ba da sunan aure take ba, to ba yardajjiya bace ba a mizani na Alkur'ani, ba kuma ba a bar amincewa bace ba a sikeli na hadisin manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashe kenan aure ibada ce, aure kuma tafarki ne na rayuwa, aure larura ce a rayuwar dan adam. Idan na ce larura, ina nufin abin da yake tilas a same shi, abin da yake dole a same shi, domin haduwar da namiji da ƴa mace ne ke bayar da lamunin ci gaba da hauhawa da dorewar dan adam a ban kasa. To wannan haduwar kuma ita ce aure. Sanin kowa ne muna cike da matsaloli da muke fuskanta a cikin kasar Hausa. Yanzu nan zaka zan daura aure, kuma kafin wani lokaci mai tsawo sai kaji aure ya rushe. Ga ƴan mata da dama waɗanda ba su riga sun sami mazajen aure ba, ga kuma zawara wanda sun dandani rayuwar aure watanni shida ko bakwai ko shekara ɗaya ko wani abin da ya kama da haka. Igiyar auren ta tsinke, sun dawo gida sun haɗu da ƙannansu da suke zaman jiran samun miji. Wannan ya haifar da matsaloli masu yawan gaske a zamantakewar iyali. To anan menene yake kawo waɗannan kashe-kashen aure. Menene sabubba? A hakikanin gaskiya, idan mun dauki aure a matsayin ibada, idan kuma mun dauki aure a matsayin salon rayuwar da annabawa suka rayu a kai, to babban abin da yake da muhimmanci shine bincikowa da lalubo manufofin da suke sa a yi aure. Jahiltar manufar aure a musulunci na ɗaya daga cikin sabubba na mutuwar auren ba tare da yayi dogon zango ba. Daga cikin manufofin aure a zumunci akwai manufa ta samar da ‘ya’ya da haifayya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, tazawwaju al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama. Ku aure matar da take son ku, sannan kuma irin haihuwa, domin ne zan yi takara da yawan ku ga sauran annabawa a ranar tashin kiyama. Ashe yana daga cikin manufar aure a samu haihuwa da kuma zurriya ta gari da ‘ya’ya salihan bayi waɗanda za su wanzar da bauta ga Ubangiji a son ƙasa. Na daga cikin manufofin aure ƙulluwar zumunci tsakanin wannan gidan da wancan gidan, tsakanin wannan iyalin da wancan iyalin. Da kafin aure ya faru, wane saurayi ne na wance, wance budurwa ce ga wane? Idan alaka ta ƙare ba tare da an yi aure ba, to alaka ce tasu ta su kaɗai, ba ta shafi samansu ba. Amma lokacin da aka ɗaura aure, to alakar ta shallake su biyan, ina nufin su ma'aurata, ta shafi iyayen ango da iyayen amarya, ta shafi abokanan ango da ƙawayen amarya, ta shafi yayye da ƙannan ango da yayye da ƙannan ita amarya ɗin. Shi namiji na iya zuwa gidan su matarsa, kuma ba a jin shi bare ne. In ma ya shiga gidan wani baya inkarin me ya kawo wane, dan an san ya aure ya a gidan. Ita kuma tana iya zuwa gidansu, ba a jin cewa ita bare ce, kuma shigarta gidan ba zai zama abin mamaki ba. Kila ɗaukan lokaci ba ta je gidan ba shi ne zai zama abin mamaki, amma ba zuwanta gidan ba. Ashe kenan aure ya kulla alaƙa tsakanin gidaje guda biyu. Wani lokacin abin ya kai tsakanin garuruka guda biyu, wani lokacin tsakanin manyan ƙabilu guda biyu. Ashe na daga cikin manufofin aure dunkuwar ‘yan adam da samun kyakkyawar alaƙa ta zamantakewa tsakaninsu da juna. Sarki na iya sauraron sarkinsa, wanda ba don sarkuntaka ba zai saurare shi ba. Yana iya jin tausayinsa ya ji kansa. Idan aka samu ɗa a cikin aure, dan yakan samu gata ba ta fuskar mahaifan kaɗai ba. Uban zai ji cewa wannan ɗana ne. Uwar ma ba mamaki za ta yi murna da cewa ɗanta ne da ta samu. Amma dangin gidan miji suna jin an musu haihuwa, ‘ya’yansa suna jin sun samu jika, yayyansa da ƙannansa sun samu ɗa. Dangin gidan mata suna jin su aka yi haihuwa, iyayenta na jin sun samu jika ko jikanya, yayin da yayyanta da ƙanninta suke jin sun samu ɗa. Sai ɗan ya samu gata ta ɓangarori guda biyu a sanadiyar albarkar aure. Ashe duk abin da ya kai ya kulla igiya tsakanin gidaje guda biyu, jama’u guda biyu, ya kulla alaƙa tsakaninsu, yana da babban girma, yana da babban matsayi a mizani na shari’a da kuma mizani na lafiyayyen hankali, wanda ya kamata ma’auratan su rinka tuna wannan. Idan ma’aurati na tuna cewa a yanzu idan na rabu da wance, to kamar na yanke alaƙa ne ba tsakanina da ita kaɗai ba, tsakanin gidanmu da nata, tsakanin danginta da nawa, tsakanin ɓangare na ɓangarenta, wanda bai kamata alaƙar ta yanke ba. Kila wannan ya lallashi zuciyarsa, ya yi haƙurin da ba don wannan tunanin ba, da ba zai yi irin wannan haƙurin ba. Ashe tuno wannan manufa ɗaya ne daga cikin manyan lamurra. Daga cikin manufofin aure akai katangance ɗan adam daga faɗawa cikin zunubi. Ubangiji ta'ala cikin hikimarsa ya gina sha'awa a tattare da mu. Namiji na sha'awar mace, tsoron Allah baya hana ya yi sha'awa, irin yadda tsoron Allah baya hana shi jin yunwa ko jin ƙishirwa ko jin zafin rana ko sanyin hunturu. Baya hana ruwan sama ya masa dukan tsiya, kuma ya tasirantu a samakamakon dukan ruwa ɗin. dan wannan abin da Allah ya dabi'antar da shi a kai. Haka ita ma mace duk ta kawarta da tsoron Allah ta baya hana ta sha'awar da namiji, ta ji tana kewar kwana ita kadai. To kaga aure ne kadai zai katangance ta yadda ba za ta fada tarkon da namijin da yake fasiki ba, don tana da mijin da yake gamsar da ita ta wannan bangaren. Shi ma namijin aure ne kadai zai katangance shi daga fadawa cikin ramin zina. Ashe babbar manufa daga cikin manufofin yin aure katangance juna da shamakance juna ba tare da an fada cikin talalabuwa ta sabo ba, ba tare da an fada cikin rami na zinace-zinace ba, wanda zai jawo fushin Ubangiji bayan yaduwar cutuka masu hadari a tsakankanin jama'u. Sannan kuma a cikin rayuwa ta auratayya akwai rage adadi na mata din daga kan tituna. Wannan manufa ce daga cikin manufofin aure. Shi ne dalilin da yasa aka bayar da dama ga mutumin da yake da iko ya auri mace sama da daya, dan kada a samu rara na mata masu yawa akan titi waɗanda ba su da mazajen da za su dauki nauyin rayuwarsu, ko kuma kare musu waccan sha'awa da Allah ya ɗabi'antar da su a kai da kosar da su yunwar ɗa namiji. Domin yadda idan ɗa namiji na jin yunwa ya kuma nemi halal ya rasa, kila zai nemi shubha, abinda ya yi kama da haram ta wani gefe ya yi kama da halal ta wani gefe, a sanadiyar rasa wancan halal ɗin don ya kosar da yunwarsa. A wani lokaci in ya rasa shubha yana iya fadawa cikin haram da sunan larura, ko da dukkan wani abin da shaitan zai kawata masa shi ya kera masa sunan da ya kamata ya bai shi don kare kansa kar a ce ya yi laifi. To haka idan gwauranci da gafin balaga ya damu ɗa namiji ko mace, kuma aka yi rashin sa'a ba tsoron Allah ko ta kawata tare da shi da za ta yi masa kariya da shamaki, to yana iya fadawa cikin ramin zina. Wannan ita ce hikimar da ta sa aka shar'anta yin aure sama da ɗaya, don saboda mata ɗin su sami adadi, su sami mazajen da za su kula da su. Mace a ɗabi'arta mai rauni ce, tana buƙatar kariya na ɗa namiji. Ɗa namijin nan ko uba ko miji ko wa ko ƙani a wani lokaci ko da ɗanta shi ne zai kare ta. Don haka Allah ya ɗabi'antar da ɗa namiji ya kasance ya fi ta jimurin jurewa wahala, ya fi ta ƙarko da nagarta, da kuma jajircewa lokacin da duk wata matsala ta rayuwa ta fuskanto shi. Kuma bisa ga wannan ne manzon Allah ya bada darasin yin aure sama da ɗaya, har ma aka keɓance shi da hukuncin da ya sha bamban da sauran ɗaiɗaikun al'umma. Shi ne aka shar'anta masa auren mata tara lokaci guda, ba wai don sha'awarsa kaɗai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai don kula da macen da ba ta kariya, da toshe mata bukatun da za su iya tasowa nata. To wannan aure wannan manufa ce mai matukar muhimmanci. Wannan ta samu ga cewa a cikin tarihi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aure mata da dama, doriya akan yana son su dan ya ba su kariya. Dauki misali Sauda bintu Zam'a, wadda mijinta ya mutu a Habasha lokacin da aka yi hijira zuwa can. Ta zauna a can, za ta shiga cikin tagayyara. Idan ta dawo gida kuma iyayenta a wannan lokaci ba su musulunta ba, a iya tursasa ta ta koma cikin addinin gargajiya, bayan Allah ya ni'imtar da ita da inuwantuwa da makekiyar imata addinin musulunci. Sai manzon Allah ya aure ta don ya tsare mata imaninta, ta samu kula da gudanarwa a karkashin hannu na annabta wanda ya sha bamban daga magarin mutane. Haka kuma da dama daga cikin mata, dauki misali Ummu Salma wadda ta manyanta tana da yaya, duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sha'awar aurenta. Ita kanta ta bada uzuri da cewa tana da kishi, baya ga haka tana da yaya, baya ga haka ita ba ta yi bace ba. Manzon Allah ce, game da yaya, yayanki nawa ne? To kaga kenan, miji na iya kare ƴaƴan da mace ta zo da su ko da ba shi ya haife su ba. A cikin hakan kuma akwai lada, yana iya kula da su don ɗa na kowa ne, kuma zai samu lada akan hakan. Ya ce, ƴaƴanki nawa ne? Shekaru kuma nima ba na yau ba ne ba, kishi kuwa zo duki Allah ya rage miki kishi. Haka manzon Allah ya aure ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A takaice dai, ƴan uwa musulmi, tunano manufofin aure wanda na zana kaɗan daga cikinsu. sauran kila sai dai kabu malamai a sorayensu da masallatansu da bibitar hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda su ne tushe na fahimtar waɗannan manufofi, to zai gamsar, zai baiwa ma'aurata ƙwarin gwiwa na su zauna da juna idan suna tuno manufar da ta samu haɗu. Amma wanda bai san wannan manufar ba zai auri mace dan sha'awa, dan ƙarancin shekarunta, dan kyakkyawan dirinta, dan karan hancinta, dan kira da Ubangiji ta alaye mata. Ta wannan karan hanci da kyan zubi da kira ba abu ne masu ɗorewa ba, yau da gobe na iya yin tasiri a kansu. Abin da ya birge ka, je ka ganshi ya hana ka bacci, sai ka kwanta da shi barci shimfiɗa ɗaya ba tare da ya hana ka baccin ba. To kaga kenan wannan kaɗai baya iya rike aure, sai tuno waɗancan manufofi ko wasu daga cikinsu, daga cikin manufofi da dama na aure waɗanda ban ambata ba. Kyawu yana da tasiri wajen aure, amma shi kaɗai baya sa aure ya dawama. Ashe kenan mutuno waɗannan manufofi yana da muhimmanci don auren ya ɗore. Sannan ɗaya daga cikin sababba da ke sa aure ya kasa ɗorewa, ɗoriya akan jahiltar manufofin aure, wato gina aure ba don Allah ba. Ya kasance miji ya auri mace saboda matsayin mahaifinta ko wanta ko gidansu, masu kuɗi ne ko jinin sarauta ne su, yana son shi ma wannan kimar ta sarauta ta shafe shi, ko kuma yana son ya amfana da kuɗin mahaifinta ko wanda ko wani dan uwanta. To kaga wannan duk ranar da aka samu canji, sarautar ta kubuce daga gidansu, ko aka yi rashin sa'a, karayar arziki ta zo gidansu, ba zai ci gaba da rike ta ba, dan manufar da ya aure ta dama ba mai kyau wace ba. Wannan sababi ne daga cikin sababa da ke kawo mutuwar aure. Na daga cikin sababba da ke kawo hargitsewa da rikicewar rayuwar auratayya, ƙarairayi da ma'aurata ke wa juna lokacin da ake neman aure. Shi ya rinka yi mata coge ba zai bayyana hakikanin yadda yake ba, ta fuskar tattalin arzikinsa ko na gidansu. Ba zai iya bayanin matsayin samunsa ba, menene abin da yake samu a wata. Sai ya rinka yin ƙarya, ya ari riga, ya ari wando, ya ari takalmi, ya ari agogo, ya ari abun hawa, ya yi awalan, ya yi aro na wayar zamani, wato GSM, bayan duk ba na shi ba ne ba. Kayan da ke jikinsa sun fi ƙarfin samunsa, ita kuma sai ta fahimce shi a haka cewa shi ne hakikanin samunsa. To kaga bayan ta aure shi sai fallasa ta zo. Daga lokacin da ta gane ƙasa yake da matsayin da yake zuwa zance a da wurinta, to ta daina ganin shi da kima. In ko mace ba ta ganin miji da kima, ba zai umarni ta ba. Da namiji ko yakan ji ƙasƙanci a cikin zuciyarsa lokacin da yace yi kika ki ko kika yi latin yi, ha kuma idan yace ki bari kika ki dainawa ko kika yi latin dainawa, to wannan sai ya sa ya zuciya, sai kaga aure ya samu tangarda. Haka ita ma mace takan yi wa miji ƙarya, ya ganta yana santa, bisa ga al'ada kila bai tuntuɓi waye mahaifinta ba, ya yi ƙoƙarin ya isar da saƙon zuwa gare ta. Bai san gidansu ba, ta yi masa kwatancen gidansu. Dab da gidansu akwai gida wanda yake mai ƙatuwar katanga da babbar ƙofa wadda sai an buɗe mota ta shiga ko ta fita, da fitilu da suke kewaye gidan da dragunan ban sha'awa. Amma ba wutar lantarki, akwai injin wutar lantarki wanda yake zaune na jiran nefa ta ɗauke don a tayar da shi. Daura da wannan katon gida akwai wani ɗan dukushin gida ƙarami wanda kikila sai ka duka sannan ka shiga. Kyauransa tun na da ne, ita ma haka ta tashi daga kyauran a gidansu. To shine hakikanin gidansu. Amma in ta tashi kwatancen gidansu ga saurayinta, sai ta yi masa izina da wannan gida mai ƙatuwar ƙofa da doguwar katanga a matsayin shine gidansu. Ta kuma fadawa saurayin ranar da zai zo zance, ta kuma ba shi lokacin da idan an zo a wannan gidan za a same ta, za a yi sallama tana cikin gidan ta fito, ya tsammanin shi ne gidansu. Kila gidan makwabci ne, kila gida ne da yata take aure, amma sai ta ce gidanmu, ta ki ta ce gidan da yata take aure. Kila gida ne da kanwar mahaifiyarta take ko kanwar mahaifinta, ma'ana dai wannan gida ya fi karfin gidan da aka haife su. Shi miji sai ya ɗauke ta a matsayin haka, har sai bayan an ɗaura aure sannan sai ya gane to daga wannan lokaci ya daina ganin ta da kima, ba kuma za a je ko ina ba sai ga aure ya lalace. Daga cikin sababa da ke kawo mace-macen aure, akwai daukan shawaran abokanai a wurin miji ko daukan shawaran kawaye a wurin mace. Don mutumin da ke gaggawar daukan shawarar abokanai, ko musamman irin abokanan da ba su riga sun nuna a rayuwa ba, danyu suke shataf dan yara ne matasa. Lokacin da matarsa ta yi masa laifi, kai tsaye sai je baza musu a dandalinsu na hira, dan take ɗaya daga cikinsu zai ce, me za ka damu kanka, ga sanan kamar jamfa a jos, in yau ma ka rabu da ita gobe za ka samu wata. Ire-iren waɗannan shawarwari zai rika samu daga wajen yara danyu irinsa, waɗanda su abinda suke gani bai kamata ka tsaya ka fuskanci matsala ba, kana da dama ka canja mace da ake canja riga. Sun manta da cewa kowace ce dai zai je ya auro, baya da ikon ya leƙa kan goshinta ko kan kumatunta ya gani a rubuce cewa za a zauna da ita lafiya, kila a iya samun matsalar tafi wadda aka fuskanta a da. Haka ita ma takan yi ƙoƙarin faɗawa ƙawayenta danyo irinta, yara ƙanana waɗanda ba su faye tuntuɓar tarihi na musulunci ba wajen shawarar da za su gina ƙawarsu a kai, ba su da makoma cikin ayoyi na Alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba su da mahanga ta rayuwar zaman iyali ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da suna na Khadija da su ummuna Aisha da Hafsa bintu Umar da Zainab bintu Jahash ko Zainab bintu Khuzaima da Zuwairiya bintu Harith, ba su da wani shafi ɗaya ko biyu da suka riƙe na salon rayuwa ta gidan annabta a tsarin auratayya, ko ta gidan sahabbai, gidan Sayyidina Abubakar, gidan Sayyidina Umar da Uthman da Ali, ko gidan Sa'd bin Abi Waqqas ko Az-Zubayr ibn al-Awwam. Kai tsaye suke ɗaukan shawara daga wajen bakunan ƴan uwansu, ƙawayensu, waɗanda ba su da kowace khalfiya ta ilimi, wato ba su da wani ilimi ko na addini ko gogayya ta rayuwa da suka isa su ba da shawara. Kiki sakan masa fuska, ai kawai ɗaure fuska zaki, ai namiji ba ɗan goyo ba ne, ai duk wadda ta mayar da namiji uba to za ta mutu marainiya, ai ya kamata ki dake kawai. Kuma ke ba wani da wani ba suna son ki ba, su nawa suka neme ki, Allah ya kaddara kika aure shi, a yau dan kin rasa shi shine karshen ɗa namiji a duniya. Ire-iren maganganun da suke musaya da juna kenan. Sai ga yarinya ta ɗauki wannan shawarwari waɗanda ba su da kan gado, kuma ta nemi aiwatar da su, sai hakan ya kawo lalacewar aurenta. Akwai lokacin da iyaye suke taimakawa aure ya lalace, uwar miji ta zama kishiya ga matar ɗanta, ba ta son ta gansu tare. Da zaran ɗan ya shigo ya tafi ɗakinsa, matar ta bi shi, uwar na jin haushi. Da zaran ya taho da wata baƙar leda, so take ta san menene a cikin ledan, tsire ko balango ya soya mata, ta zare ido a kai, ya zai fifita matarsa a kaina. Akwai lokacin da iyayen mace ne suke taimakawa aure ya lalace, da suka tura ƴarsu gidan aure a madadin su rika jin sun tura ta ibada da za ta yi aiki na neman lada, sai su rika jin sun tura ta wani kamfani don ta yi wani aiki ta samo jari da za a gina gida, su sa ta rinka rage kudin cefane, su sa ta rinka lalube aljihun miji lokacin da ya rataye rigarsa ya kwanta barci ko ya shiga banɗaki don biyan buƙatarsa, ta rinka yi masa sata ta dabara. Idan akwai ƴan naira 500 guda goma, ba za ta ɗauke su gaba ɗaya ba, sai ta ɗauki biyu ko uku, ba kasafai nauyin yake canjawa ba a cikin aljihunka, sai dai kawai bayan ka fara kashe kuɗinka sai ka canjawa sun ƙare da wuri. Ka yi ta lissafi, ka buga calculator, ka yi lissafin ƙwaƙwalwa, ka rasa yadda aka yi kuɗin suka salwanta, ka haƙura ka yi tsaki ka wuce, ka ce kuɗin zamani kamar ana cin namu su ta, bayan ku akwai ashana a ɗakinka ba tare da ka farga ba. Irin waɗannan iyaye suka matsa wa ‘ya’yansu su rinka ɗauke-ɗauke da mazajensu, su rinka kallafawa mijin wahalhalun da sun fi ƙarfin samunsa, a ƙarshe sai ga aure ya lalace. hakikanin gaskiya wannan sababin akwai shi yana nan da yawa, imma ta bangaren iyayen miji, imma ta bangaren iyayen amarya, imma ta bangaren abokanan miji, ko ta bangaren kawayen amarya. Wani abu na rashin lissafi ma ga waɗansu ɗin da suke kula da shawarwarin kawaye. Akwai kawar da za ta kashe miki aure don saboda ki dawo ku zauna tare, tunda ita Allah ya jarrabe ta da rashi, ba ta samu miji ba har yanzu. Tana jin takaicin yadda sai da kullun ta je gidanki, amma ke ba kya zuwa gidanta don ba ta da gidan da za a je, sai dai ke je gidansu, ina nufin gidan iyayenta. To ke baki gane haka ba, wata ma kishi take da mijin naki, tana ganin Allah ya rufa muku asiri, ba a rasa ci ko sha ba da dan abin hawan da za a je unguwa. Tana jin ina ma ne zan samu wannan. In karkare muku bayani dai akan wannan, akwai wadda ta kashe auren kawarta da karshe ta aure mijin, tana nan jama'ar da suka sani suna kallanta, shi mijin ya sani, abokanansa sun sani, ita wadda aka kashewa auren ta sani. To irin wannan yana maimaituwa, ko dai ta sake kashe auren don ku dawo tare ku zauna, ko kuma idan kin kashe ita kuma ta je ta cigaba da alaka da mijin, ko ta aure, ko kuma al'iyazu billah ta wata hanya daban wadda Allah bai amince da ita ba. Duk waɗannan sabubba akwai su a cikin rayuwar aure. Daga cikin sabubba na rayuwar aure, ko na matsaloli na rayuwar auratayya, akwai ɗaukan salo na rayuwar mutanen da ba mu ba, ko rayuwa ta Turai, ko rayuwa ta cikin gida ta waɗansu ƙabilu waɗanda ba musulmi ba ne, kuma ba su tasirantu da al'adu na musulunci ba. Wannan na taimakawa wajen aure ya lalace da wuri, yakan zama abun burgewa a wajen wani saurayin ya kirawo abokanansa su shiga cikin gida ga matarsa, tana zirga-zirga ta sa kaya ƙanana kamar za ta fita zaben sarauniyar kyau, don dai nuna wa abokanansa cewa Allah ya bashi mace mai kyan kira. Suna musayar kallon juna, ita da abokananka, kuma ana hirar tattaunawa. A cikin hirar nan da tattaunawan nan, a iya samun wanda ya fi ka iya tsara magana cikin abokananka, ya fi ka iya kawo labari, ya fi ka iya karya hula, ya fi ka iya sa agogo. Dole ka tasirantu da shi, ita ba mala'ika ba ce, bil'adama ce, ba kuma laifinta ba ne ba a karan fari, kai ka kawo su gidan. A yanzu da ake da wayoyi na zamani, za ta iya sanin wayarsa tunda abokinka ne cikin ruwan sanyi, shi kuma zai iya sanin wayarta in har tana da waya din. Zai iya buga mata waya su gaisa da sunan abokin mijinta ne, ita ma ta yi hira da shi a sake da sunan abokin mijina ne. Sa iya musayar maganganu masu dada da rai, ta iya kai wani kukanka wurin abokin ya kuma nuna mata tausayawar da baka taɓa nuna mata ba, ya mata zance da kalmomi masu taushi da za su ratsa zuciyarta, irin zancen da kai baka saba mata shi ba. Hakan na iya tasiri a cikin zuciyarta, hakan na iya karkata akalar soyayya daga kai zuwa gare shi kai tsaye. Da waɗannan ababai ne da ya kamata a yi izina da su, da haka kuma ya kamata a kiyaye su. Daga cikin abin da ke kawo matsaloli na aure, akwai ƙarya wajen gudanar da rayuwar, ta yadda kila lokacin da ta zo tana amarya, ka ɗauki wani salo na rayuwar da karkarinta kai wata uku kana yi, daga baya dole ka canja ka koma hakikanin yadda samun ka yake. Galibin mata su ba su san canji ba, idan an taho a haka za a tafi, musamman idan suna cikin ƙananan shekaru, musamman idan aka yi rashin sa'a, ba ta samu tarbiyya ta wannan ba a gida, ko horo irin wannan ba a gida. To tun farko sai ka rinka yin cefa ne daidai da shi ne hakikanin samun ka, dan kada ka yi abin da ya fi ƙarfin samun ka, daga baya kuma ka zo ka kasa. Wani lokacin akan samu matsalolin aure sakamakon miji ya ƙara aure bayan baya da halin da ya kamata a ce ya ƙara. Bahaushe yana da tsarin da idan ya zo cikin abokanai, wannan da mata biyu, wannan da mata biyu, wannan da mata biyu, ya rika jin kunyar dan mai shi yake da mace ɗaya, sai ya rika ganin bai cancanta ba, ya zama cikakken memba a dandalin hirarsu, har sai bayan ya yi aure biyu, ko da ko baya da samun da zai iya rike mace biyu, saboda kullum ana zolai rasa ana cewa mace daya kamar fasto to kaga anan kaman tashi da fasto na iya bakanta masa rai a matsayin sa na musulmi sai ga cewa dan gudun kar ya zama kamar fasto to bari shi ma ya aure din koda ko hakan ya fi karfin samun sa to daga yan auren sai ga ba za a je ko ina ba ko dai ya saki ta gida ko kuma ya saki ita wannan sabuwar da yayi ko kuma wani lokacin ya rasa su su duka duk haka na iya faruwa yayin uwa musulmi abin nan da na zana abu ne da ni na hange shi a ƙananan shekaru irin nawa da ƙarancin bincike irin nawa kila inda za a samu dattijan malamai da suka fi ni gogayyar ilimi da kuma tsawon kwana da gogayya ta rayuwa kila za su fito da abubuwa sama da wanda na fito da su yanzu amma na fito da waɗannan wanda na fito da su a halin yanzu don su zame mana matashiya a wannan jiri namu hanyoyin da zamu yi mu samu gyara yayan uwa musulmi tun farko lokacin da mutum zai aure ya sanya manufa ta addini a cikin aurensa manzo Allah ya ce ana auren mace don kyanta ana kuma aurenta don dukiyarta ana kuma aurenta don matsayin gidansu sai ya ce kuma ya ce ana aurenta don addininta ya ce to kada zance ma abuciyar addini idan addini ya haɗu da kyau ya haɗu da kuɗi ya haɗu da matsayin gida to wannan abu ne mai kyau amma farko ya zanto addinin ne a gabanka kafin komai tarbiyya ta gari ka hango ta tare da matar da kake son ka aura tana da gida na dattijai dattako kuma baya cikin shekaru a dattako yana cikin hali da ɗabi'a kila ubanta shekarunsa 35 a duniya kila shekarunsa 40 amma ya san abin da yake ta fi iya daga gidan da tsoho ɗan shekara 70 ɗin da bai san abin da yake ba dan haka lallai yana da kyau mutum ya lura daga wani gida ya kamata ya aure kuma wace ce ya kamata ya aura durinta da kyawunta duk waɗannan ba masu dorewa bane ba addinin shine mai dorewa kyau na iya canzawa daga haihuwa ɗaya ko biyu ko uku sannan kwarjinin da kake gani lokacin da take budurwa bayan ta zo gida baka ganin wannan kwarjinin sannan kuma su kansu iyaye lokacin da su bayar da yarsu aure su tabbatarwa suka ba manzan Allah ce za a takun man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan mutun yazo neman aure gidanku ya zanto kun aminta da addinin sa mutun ne mai addini sannan kuma kun aminta da dabi'u da halayen sa to ku aurata masa domin in ba ku aurar masa ba to za a samu fitina babba da fasadi a bankasa fitinan nan ko gare shi ko ga yarinyar ta iya auren wani wanda zai gallaza mata don kun hana ta wancan mai addini wanda ya san mutuncinta sannan ko fitanan nan ko gare shi ya ga cewa ashe riko da addinin baya da tasiri sai in mutum ya canza salon rayuwa in yana so a aminta da shi kaga wannan fitina ce da barna sai ya kawo yaɗuwar rashin riko da addini don haka kenan ana duba ɗabi'a da halin mutum idan aka ce riko da addini ana nufin kiyaye addinin a aikace tsakaninka da ubangijinka da tsakaninka da sauran mutane baya nufin riko da addini daukar shi da zafi da zafafa al'amuran da suke masu sanyi don waɗansu sukan ɗauki riko da addini shine zafafawa tsanantawa gaba da kowa jin kowa ba musulmi bane sai ni kadai tallin tal kamar na take makullin aljanna karkashin tafin kafata wanda ya bi ni in daga shi ma in ba shi kidin ya bude dan ya shiga wannan ba shine riko da addini ba riko da addini kyauta ta alaka tsakaninka da Ubangiji mutum baya shirka jin matsayin manzon Allah a cikin zuciyarka ta yadda ba za ka yi bid'a ba ba yadda za ka kirkiri ibada sai wanda ka san manzon Allah ya zo da ita amana da gaskiya da rikon amana da fadin gaskiya cikin zance kyauta ta alaka tsakaninka da mahaifanka waɗanda suka girme ka cikin mutane ko da ba su ne mahaifanka ba sa'annin mahaifanka sa'annin yayyanka jin tausayin na ƙasa wannan shine hakikanin riko da addini ba zafafawa kan waɗansu matsaloli takaitattu ba sannan kuma a waɗansu ɓangarorin mutum ya sanyaya har ya fi kankara daskarewa da haka anan addini ɗabi'a ta gani sannan kuma wani lokacin ko da mutum yana da riko da addini ko da mutum yana da tsoron Allah da takawa ba lallai bane ka bashi aure ta iya ka hana shi ba don baya da riko da addini ba sai dan a yanzu baya da aikin yi a yanzu baya yadda mallakar ko da abinci so daya a yi ne na matar ballantana abinci so uku to kaga anan mutumin kirki ne, ka taimaka masa ya samu aiki, ka taimaka masa ya samu sana'a, ka ba shi shawara akan haka, sannan daga bayan sai ya aure din bayan ya samu aiki ko bayan ya samu sana'a. Ba a cewa a dogara ga Allah haka nan bayan mutum bai da aiki ne. Wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take shawartar su dangane da mutane guda biyu da suka nuna suna son aurenta. Ɗaya daga cikin su ana ce masa Abu Jahm, na biyu kuma shine Muawiya. Ta ce wa zan aura cikin su? Manzon Allah ce ko ɗaya karki aura. Yau ai kaga sahabbai ne ƙarshen imani kenan da riko da addini. Amma ya faɗi hujjarsa, yace Abu Jahm kullun sandarsa tana kan kafaɗan sa, ma'ana dukan mata yake baya da hakuri. Manzon Allah kuma zai baki shawara ki je gidan da za a rinka dukan ki ba. Kullun duka da kin yi laifi da biki laifi ba gumbu ko ƙarami. Yace Muawiya kuwa baya da ko titiriti, wato a halin yanzu baya da aikin yi ko baya da ƙarfin da zai iya rike mace idan ya aure ta. Ashe kaga kallon addini yana da kyau, amma ko mutum ya zanto yana da aikin yi, cewa yana da aikin yi baya nuna cewa mai kuɗi ne. A yana da aikin yi, abinda yake da shi na aiki yana kan matakin albashin da ya iya rike mace. Abinci so uku a yi ne, ba ya bowa fallasa, shikenan sai a bashi aure. Ba a cewa sai ya yi kuɗi, sai ya yi mota, sai ya yi gida. Idan aka ce ana gidansa yake ma, ana tambaya a cikin loko yake ko a GRA yake ko a wani wuri yake, to kaga wannan duk baya daga cikin manufofin da za su taimaka aure ya dore. Duk wanda kuka bai wa aure don wadatarsa, gani yake sai wa matar yi, babu yadda za a ce kima a idansa, dan iyayenta sun nuna kwaɗayi da zalama. Saboda haka gwargwadon abinda iyayensa suka nuna, gwargwadon abinda zai bata kima. In sun nuna su mutane ne, kuɗin bai rufe musu ido ba, sai yarsu ta yi kima da mutunci da daraja. Amma in sun nuna su ba mutane ba ne ba, yar ba za ta yi kima ba, za su yi daraja ba. Bai hana ya rabu da ita ba, bai hana ya saki ta ba a kowane lokaci, tun da kuɗi ya yi amfani. Kuma har yanzu yana da kuɗi a gida, yana da kuɗi a banki, yana da kuɗi a gida a Najeriya, yana da kuɗi a waje. Zai iya sakin ta ya auro wata rana ɗaya, zai iya auren ƴan mata guda biyu masu ƙananan shekaru. Saboda haka dan me za ta yi kima a idansa? Ashe dai kenan, dole mu kalli wannan ababai a mahanga ta addini, a mahanga ta lafiyayyen hankali, a mahanga ta kyawawan al'adu da muka gada tun tale-tale a ƙasar Hausa. Idan mutum ya zo neman aure, kar a kalli motar da ya zo, a bincika wace hanya yake, meye sana'arsa har ya samu mota. Idan mutum ya zo aure, kar a kalli abin hawan da ya zo, daga wani gida yake, daga gidan mutunci, gidan kirki. Sannan ya turo manyansa a gani, a yi maganganu da su ta manya da manya, har a aminta da shi kafin a iya yin wannan. Wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen a sami amsa na matsaloli da dama da suka rikice, rikicewa da ta fitar da lilo a halin yanzu. Jama'a, a nan ya kamata in dakata dai in bayar da dama ga kuma sauran yan uwa da za su bugu waya, wala Allah shawara, wala Allah ƙarin bayani, wala Allah yi min gyara cikin abin da na faɗa, kila kuma neman ƙarin bayani ko tambaya.
To, alhamdulillah, ma sauraron a tarbata lokaci da yanzu za mu ba ku dama don mu ku haɗu da amala. Hello?
Hello? Please hold down. The subscriber you dialed is busy now.
Hello?
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barkan ku da dare. Ne magana Alkasim Yahaya Uwau.
To, Alkasim ga malam a gurguje, kaga lokacin namu.
Wato a gurguje dai gaskiya na ji daɗin abin da malam ya faɗa, kuma ji ka ina da tabbacin cewa na ji makamancin wani misali da na ganin cewa wato akwai wata ranar shiga mota, na ji wata tana ba da kawarta labarin wato raguwarta da gidansa, sai suke gaya masa cewa ai sai kika damuwa, zai na wani damuwa abinda baya bashi kaza, baya bashi kaza, saboda haka aka kai wani shi ke kaɗai tafi a gurin babanci, in kin koma gidanku mene ne take dai gaya masa maganganu irin wannan, kaga waɗannan zuga ne. Shi nake so malam da Allah ya rike ya ɗan yi wani ɗan jan hankali ga irin waɗannan mata masu injiza, wato ƴan uwansu ma'aurata. Wannan shi abin da yake son malam ya ƙara
bayani. To, mun gode
da Allah mai da malam gida
lafiya. Na gode ku rin.
Awa.
Na'am. Hello.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, ake kallon ki.
Muhammad Amini.
To, Muhammad Amini ga malam a gurguje ko?
To, murmurawa malam baka da zuwa.
Na'am, ina an sawa kwarai.
Masha Allah. Ina da buƙatar a yi wata ta wato tsarin bayani akan wato shi aure kansa, wato aure ibada ne ko kuma wani abu ne na abu na duniya ko a yanzu matasa ba su iya tantancewa ba misalin ba su aure tantancewa ibada ko kuma wani abu a
a farko dai game da batun zuga hakikanin gaskiya ba abu ne ba mai kyau ki rinka zuga kawarki ko yar orki kan ta rabu da mijinta yana da kyau ki bata shawara ita shawara amana ce duk wanda ya baka shawara ya baka amana ya zama wajibin ka ka faɗa masa abin da yake shine gaskiya ko da baya son yaji kuma ka yi amfani da hikimomi wajen gamsar da shi ya yi amfani da ita amma idan ka baiwa mutum abin da kai a zuciyarka ka san ba gaskiya bane ka ha'ince shi wannan ha'incin sifa ce daga cikin sifofi na nifaka irin yadda manzon Allah ya bayyana cikin hadisi sahihi sannan kuma game da batun matasa su rinka jin batun aure cewa ibada ne wannan shi yasa neman budi da shi cewa sunna ce ta annabawa gaba daya kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka zaman aure zama ne na ibada kuma mutum yana da hanyoyin samun lada da dama a rayuwa amma aure na ɗaya daga cikin hanyoyi mafiya samun lada tunda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi cewa dinari ɗaya da zaka kashe dan yaki wajen daukar kalmar Allah da dinari ɗaya da zaka kashe dan ka ciyar da miskini da yake da mabukaci da kuma dinari ɗaya da zaka kashe dan ciyar da iyalinka yace mafi girman daraja mafi girman falala a wajen Allah shine wanda ka kashe dan ciyar da iyalinka to kaga wannan falala ce wanda goro ba zai same ta ba ashe kenan aure yana da falala manzo Allah ce dukkan wanda ya fita yana kazar-kazar ya buga nan ya buga can yana kokarin neman halal dan ya ciyar da iyalinsa to ya tabbatar ya fita ne daidai da wanda ya fita yaki fi sabilillah ashe kenan aure ba karama abu bane ba da yawa daga cikin matasa sukan dauka inda ya kawai shakatawa ne da ya mace ba ga sanan ba akan titi to amma ya manta da cewa wancan sunan shi zina baya da kima irin ta aure wannan ku sunan shi aure wancan sai ka buya baka san a gane wannan ku kowa ya san cewa ga abin da kake amma ko ba laifi kai ba kai ne zaka aure mace da rigirin su za a kawo ta da katan gado tangame mai kwanciyar mutum biyu dawa dawa kuma a sanya furallika guda biyu kuma ka kawo katan mayafi da mutum biyu za su iya lulluba a ciki kuma duk ba a jin an yi laifi matar ta samu juna biyu iyayenta suna murna za su samu jika kai iyayenka suna murna za su samu jika idan aka haifi dan kai da uwar kuna murna yayyanka da kannanka suna son shi yayyanta da kannanta suna son shi abokananka suna son dan a kawayenta suna so kuma iyayenka suna so iyayenta suna so shi yaron idan ya tashi gaba daya yana son su da sallah karama ko babba ya yi ta bin dukkan wadancan gidajen kenan duk inda ya je za a yi masa kara naira 5 naira 10 saboda dane na aure dane na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dauki gefe daya idan mutum fasikanci yayin da mace ta yi juna biyu buya yake baya son a gane shi baya son a gane ita yarinya ba ta son a gane iyayenta da kawayenta da yayyenta da kannanta duk ba su son a gane kai ma naka iyayen da kawaye da abokanai kai da kanne da yayye duk ba su so yayin da aka haifi yaron baya son kuku duka yana jin haushin society gaba daya al'ummar yana ganin ta cuce shi dan me muna wasa ni da wane da su wane baban sa ya dawo daga kasuwa da wata bakar leda suka tashi koyoyo baba suka tare shi da kasa a jikin su irin gobe su dan dane yana son ya zuddin mun yayan a jikin sa aka shiga gida haka wancan baban sa ya zo shi da gida shi ko baya da uban da zai ce masa koyoyo sannan da zuwa sai ya tashi da kulli da nunkufarci a cikin zuciya irin wannan ke haifar da barna mai yawa ashe kin ya kamata matasa su yi hattara game da wannan aure abu ne mai albarka aure ibada ne sannan a cikin aure dole sai ka yi juriya sai ka daure kada ka dauka cewa har kawai zaka yi ibada ba tare da wahala ba kada ka dauka ga auren da babu matsala a cikin sa sai dai a samu aure da yake da rangwamen matsala amma ba wanda babu matsala a cikin su ba gaba daya
hello
wace kallai
Adamiyar Tuba Ahmad
rage rediyon ka suna
aha ina yau maran barka da zuwa
sunanka
Adamiyar Tuba Ahmad
shin Adamiyar Tuba na'am
wala da bin ansawa
ina yau maran barka da zuwa
magalla
Allah ya saka da alheri
akwai dai ka sake dan sake dan sake rai
kawai dan yau maran barka da zuwa
to na gode bala
Allah ya saka da alheri
da gaskiya jazakallahu khairan
sanadalla hello
assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh
to rihani
Allah ya gire don
ya hani da ya hani mun ji wasu daga dingin
to kadan rage yau
yawa ina kai ta
to masha Allah ya mun ji ba nan
yawa da Allah annawa malam barka da zuwa kuma ina son da Allah tsara da karfin gwiwa akan wannan abu da ke taimaka mana
Allah
yawa
to
masha Allah nagode
to mun gode hello
hello
hello kan nan
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
hello
na'am
na'am dan rage radio ku
to
ake kan nan
ya Usman Alhaji ne
to ya Usman Alhaji ga malam
to ina malam barka da zuwa
ina amsa malaha
to malam Allah ya saka muku da alkhairi
Allahumma
amin ni kana jira dan wannan bayani da kai malam Allah ya saka da alkhairi dama bugowa ne malam godiya wallahi
na gode malam
masha Allah
hello hello
hello assalamu alaikum
hello
yawa ina yi zama na barka yanzu
sallai
Muhammad Umar ne daga Gombe
to Muhammad Umar ga malam
yawa malam Allah ya saka alkhairi da wannan haka kaza da kake yi mana a ta kowace hanya
Allahumma amin
yawa malam kiran da nake so yi da Allah na san kana da dabbar tafiya da Maiduguri da yasa dan Allah yake tafiya da Maiduguri dan azumi ya bayan mu nan muna da bukatar kan Allah
gaskiya da walahi to walahi wannan tabbata ka bata da alaka da abin da muke ciki
to ina da tabbata akan abin da yake
to bismillah
yau ya kamata wannan ya wada bayan kan shi yanda ake za ga idan za a aure iyaye suna san iyaye suna nagarta wa kansu da dole sai an yi abubuwan da bai dace ba sai ga da an shiga cikin wani hali ma da iyayen ya ci tsaya hannu yayin da shi ma da shawara Allah ina ji malam ya kira akan haka domin a samu a rika yin aure mutan samari da dama kana suna son su yi aure amma yanzu wasu ya ga samu suna yi
haka ne
ina kuma kira malam ya rika daurewa yana zama nan sai muna da bukatar kama ne
don wallahi na gode
gode da zuwa mai rigurin nan malam
Muhammad to masha Allah mun gode malam Muhammad na malam gurbuje mun shi ga
hakikanin gaskiya al'adu da ake sawa cikin aure na a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ba wai ta akai haramun bane ba sanya irin waɗannan ko a ce kayan zance ko kayan lafi babu lafi a yi su amma matsantawa akan su shine kamar a ce sai sun kai kaza kila kuma yafi karfin samun mai aura ko daraja da kimar kayan ka kawo atamfofi a ce dole sai sun zama na kasashen waje ka kawo shadda da lace a ce dole sai na kasashen waje kai kuma baka da karfin da zaka iya na kasashen waje sai na cikin gida Najeriya ko ka kawo adadin da za a ce yayi kadan ka bayar da atamfa 5 6 7 ko 10 a ce sun yi kadan sai ka kawo 20 sai ka kawo 30 kafar takalmi kaza to wannan shine sabawa ubangiji asalin abin da ake bukata aure shine sadaki waɗannan kaya na al'ada shari'a bata haranta su ba min haisul asl asalin su abinda shari'a ta haranta dorawa mutum abinda yafi karfin samun sa
da haka ga masu haranta ba daidai bane
ke ga masu haranta ba daidai bane ba idan kace haramun ne kai kayan lefe kai kaza kai abinda ka sani shine sadaki kaulan wahidan kana cikin ahlus sunna wal jamaa wannan abu ne mai kyau mutum ya zama ahlus sunna ko shakka babu to amma ya fahimci sunna yadda take kai kuma daga gidansu ba za a kawo maka gado ba ba za a kawo katifa ba ba za a kawo cokula da tangaraye ba ba za a kawo shimfiɗa ta tsakar ɗaki ba
wani har gara ma zai
wani lokacin har gara an taɓa kawo gara ka zo ne ya ce bida ya ce a mayar
wannan halal da ba sa
kaga ya zama son zuciya kenan matukar za a kawo gara ka karɓe kuma a kawo ta da gado ka karɓi gadon kuma ka kwanta a kai da katifa ka kwanta ka yi barci ka yi miƙa da safe to kenan kuma kai ma za ka yi waɗancan ababai ba wanda aka taba kawo gado ya tsare ce a ni ahlus sunna ne karku so min gida da wani tayi ni zan yi amma ta ta gado hisani shi ma zai yi hisani yawwa shi ma zai yi hisani ma'ana dai yin kayan a asali ba haramun bane ba amma tsawwalawa ya wuce samun ma'aurati to wannan shine kuskure mai yadda shi ma har ya zama abin yayi ai tunda an aurar da yatta akan sai da akai kaza to ita ma kanwar sai an yi kaza to shi wanda ya auriyar da wanda ya auri kanwar matsayin su dai ba matsayin su dai ba kila ba samun su dai ba kuma wannan abu da ake yi na farko fa ba shine rayuwar auren ba ba shine rayuwar auren ba naga wanda lokacin da zai aure 1000 aka karba a wajensa a matsayin sadaki shekara 16 ko 17 da suka wuce a a yanzu yana da motocin shiga biyu, yana da gida nashi na kansa, yana da wasu kadarori. A wancan lokacin 1,000 sai da aka taimaka masa, yana da abin da zai rike ta duk wata. Amma dai wannan 1,000 a hade shekara 17 da tauce ba shi da ita. Na kuma ga wanda ya aure, aka kashe kuɗi, aka yi wane ne, aka ɗauki motoci, aka yi komai na bushasha, a yanzu kuma ba shi da komai. Mai da zai zuba motarsa sai an masa alfarma a zuba masa. Ashe ya kamata mutane su kalli rayuwa da wannan mahangar. Albarkar aure ake bukata ba wannan kafafa da kuma alfahari ba. Don haka iyaye ya kamata su yi hattara game da wannan.
To masu sauraron mu ga wasannin lokaci yayi a madadin hukumar gudanarwa da hukumar ainihin darakaci karkashin jagorancin ABM Muktar Muhammad da kuma Umar Dutse Muhammad. Muna godiya ga Alkasimi Harunwa Uku Muhammad Aminu Adamu Yusuf Ahmad ya haya min jibir dingin da ya haya Usman Alhaji da Muhammad Umar Gwammaja da suka samu damar wato shigowa cikin wannan fili domin yin wa. Malam Ja'far Mahmud Adam, muna sake godiya ta musamman Allah wani jisa ka da alkhairi.
Malam Yahya Usman, kuma ina ba shi hakuri bisa ga tafsiri. Insha Allah wata rana tafsirin nan zai dawo Kano, kuma ina ganin tafsirin nan da ake a Maiduguri da shekara tun daga shekara biyu da suka wuce ko uku. Kullum ana jinsa, gashi mutanen Freedom suna sawa CTV, NTA, kuma insha Allah bana ma na tabbatar za a sa waɗannan kafofin watsa labarai. Amma dai ina ba shi tabbas in wata rana zai bishi da kansa an ba da sanarwa cewa za a yi a Kano. Sannan kuma gashi duk Juma'a ana yi a Kano, a gadon ƙaya, duk Laraba ana yi a Kano a masallacin Beirut Road. Kila Malam Yahaya bai sani ba.
To Zakari Yusuf shi ne wanda muke tare da shi a ɗakin yaɗa shirye-shiryenmu. Ni da na wato ainihin jagoran shirin da kuma jagoran shirin shi ne Umar Sa'id Tewin Gwana. Ni da na gabatar, suna na Kabir Abdullahi Umar nake cewa assalamu alaikum, mahaɗa mako da gaba.
Dole mutum ya ga mutuncin iyayenta don zai ɗauka kamar iyayensa ne. Kare gansu a wulakance, ƙila don saboda yana da hali su ba su da hali, ko yana da mukami su ba su da mukami, ko yana da ilimi su ko ba masu ilimi ba ne, ko wayayye ne shi su ko ba wayayyu ba ne ba, ke da kuma ne. Kare ɗauke su a raine a wulakance, dole zai ba su muhimmanci a matsayinsu na iyayen matarsa. Abu mai muhimmanci, kosar da bukatar ta ɗa namiji, dole ne ga namiji ya kula da bukatar matarsa ta ɗa namiji. Mafi ƙaranci a cikin dukkan kwana uku, kwana huɗun duniya ya kusance ta sau ɗaya. Wannan shi ne mafi ƙaranci, sai fa in ba ta da lafiya ko tana cikin jinin al'ada ko juna biyu ko haihuwa ko wani abu. Amma dai ana hali madaidaici cikin kowane kwana uku na duniya ya kasance ya kusa, kwana huɗu na duniya ya kasance ya kusance ta sau ɗaya. Amma a yanzu akwai namijin da zai kaurace wa matarsa wata biyu, wata uku, wata huɗu. Akwai wanda zai tafiya Lagos neman kuɗi, akwai wanda yana gari amma harkokinsa na mutane musamman 'yan siyasa, mitin da safe, mitin da yamma, mitin da daddare, mitin wato, sai ya kasance ita matar ba ta ganinsa. Akwai irin wannan a cikin rayuwa. Akwai kuma wanda harkarsa ta kasuwa ne, yau ya tafi can, gobe ya tafi can. Akwai wanda kawai shi gidan kamar mintsininsa ake, da ya shiga sai ya fito ba ruwanci da matar. Wallahi mata suna cikin gararin. Kuma wani abin da yake faruwa shi ne, wai idan ka tambaye sai ce wai bai hana ciki ba, bai hana ciki ba, abinci na nan a so a ji, a'a dama kai ta zo gidanka ne don ta ci tuwo? Ai, idan wannan ne ba za a yi aure ba, a gidansu ba ta da kwananta, a hajji baka mai yunwace ya ce ita? Wato wani abin mamaki, akwai iyayen da su ma ba sa fahimtar wannan. Wata baiwar Allah suka samu matsala da mijinta, ta koma gida ta zauna, ta gaji da zaman, so take a yi sulhu, shi ma can mijin ya gaji, amma nan iyayenta suna jira wai sai an zo an yi wane ne, sai an yi wane ne. Idan ma suka ji labarin, ta aikawa da mijin wasiƙa, sai a ce ka ji ta irman zaki, kin rasa ci da sha ne? An faɗa maka ita kawai ci da sha shi ne buƙatar ta a duniya? Ba ta fahimtar wannan waɗansu iyayen. Wai ai, ba ta rasa ciwo, ba ta rasa yawa, ba ta rasa sabulun wanka ba, ba ta rasa sabulun wanki ba. Ina ruwanta da sabulun ka, ina ruwanta da kwanan tuwanta da meye ɗinta. Kai dai ka mayar da ita gidan mijinta. Ita mace lokacin da take mace ta zama mace, a'a, wannan bukatar abinci tana da muhimmanci a cikin rayuwa, amma bukatar ɗa namijin fa. Tuwo kan ai za a ba ta ko ina, ko a gidansu, ko a gidan wanta, ko gidan ƙaninta. Ko makwabta sa su samu ladan ta su ba ta tuwo idan mijinta ya gudu bayana. amma bukatar da namijin fa dole sai shi mijin shi kadai. To waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan. To kuma wannan yana da yana haifar da matsala a cikin rayuwar ta aure ta mai yawan gaske. Daukan lokaci a zauna a yi hira da mace kuma dan aji koke-kokenta ko na ƴaƴanta. Akwai wanda baya da lokacin da zai zauna ya ji me kukanta game da ƴaƴanta ko game da kanta ita. To wannan kuma kuskure ne, yana rusa tarbiyar ka a cikin gida, kuma yana sa ita matarka ta ji baka da tausayi, baka kula da ita yadda ya kamata. Waɗannan su ne siffofi na namiji na gari, wanda shi ma mun ambata ne domin mu yi ƙoƙarin zama hakan. Abu na kusa da ƙarshe da zan faɗa shi ne, yanzu dai yau an ɗaura aure ga angwayenmu da muka yi ta zuwa ɗaura aurensu daga nan zuwa can, zuwa can, zuwa can. To me ladubba na ango bayan an ɗaura aure zai shiga gidansa, wanda ladabi ya kamata ya kiyaye a shari'ance? Akwai ladubba da ya kamata miji ya kiyaye a shari'ance, lalle idan zai shiga gida ya shiga da wani abu, wannan abun na ci ne, na sha ne, wani abu mustahabi ne ya dan riki tsaraba ya shiga da ita cikin gidan, dan zai keɓanta shi da iyalinsa. Akwai hadisi na Asma binti Yazid ibn Sakan wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi, tace lokacin da aka daura tauran auren Aisha da Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam bayan zai tare da ita, tace ni ne mata kwalliya na kai ta gidan Manzon Allah tare da waɗansu mata ƴan rakiya. Da muka je Manzon Allah ya tarbe mu, sai ya ɗauko wani kofi cike da madara, irin fresh milk din nan sosai mai kyau mai lafiya, sai ya sha. Da ya sha sai ya rage kofin, sai mika a Aisha. Sai Aisha ta kalli Asma binti Yazid bin Sakan, sai ta ji kunya ta ji karfa. Sai ta Asma binti Yazid bin Sakan ta ce, ki karba ba mijinki bane? Sai Ummu Aisha ta karba sai ta sha. Da ta sha sai ta sake rage, sai ta sake mika wa Manzon Allah. Sai Manzon Allah ya kalli rakiya ya ce, za ku sha? Sallallahu alaihi wasallam. Wato kamar ƴan mata amarya kenan ko? Ko ƴan rakiyar amarya, za ku sha? Suka ce a'a, mun koshi. Ya ce a'a, kar ku haɗa abu guda biyu, ga ƙarya ga yunwa. Ku dai ku karba in za ku sha. Asma ta ce, Manzon Allah na fi son ka sha ka miƙo sai in sha ragowarka dai in samu albarkarka. Tunda yanzu in ta sha ta shawa sauran Aisha, amma in ta miƙa Manzon Allah ya sake sha fa ta sha sauran Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wannan hadisi malamai suke cewa ambatan madara a cikin hadisin bayan nuna takaituwa a kansa, ila kai a garinka ba madara za ka kawo ba. Waɗansu anguna ko haka ake cewa anguna ko angwaye, waɗansu angwaye a waɗansu garurukan kaza suke sayowa su tafi da ita, ko waɗansu kuma su sayo wani abin ka sai dai duk abin da yake ya kamata na kusa da baki, abin da za a iya kwaɗayinsa, za a iya kwalamarsa, sai ka je da shi. Abu na farko kenan. Abu na biyu, bayan mutum ya shiga ya mata sallama ta ansa, ya zauna su a gaisa, zai ɗauki hannunsa ya tsora a kan goshinta ya karanta wannan addu'a: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai. Abinda addu'a take cewa, ya Ubangiji, ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka halicce ta ko ka ɗabi'antar da ita da shi. Ya Allah, ina neman tsarinka daga sharrinta da kuma sharrin da ka ɗabi'antar da ita a kai. Mutum zai ɗora hannu a kanta ya karanta wannan addu'a. Ko Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yin hakan ga dukkan mutumin da ya aure, mustahabi ne. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito cikin littafin Khalqu wa Af'alul Ibad. Daga nan gurin sai ya umarci ta su yi sallah raka'a biyu. Shi ne liman, ita tana mamu. Kuma in za ka yi sallah kai da mace, kai ɗaya ita ɗaya, kai kana gaba ne ita tana bayanka. Saɓanin in namiji ne za ku jeru kai da shi. Mace ko da matarka ce tana bayanka ne, kai kana gabanta. Su yi sallah nafila raka'a biyu. Wannan hadisai da dama sun nuna haka. Waɗansunsu Abubakar ibn Abi Shayba ya rubuta cikin littafin Al-Musannaf, daga sahabbai daban-daban, Abdullahi ɗan Mas'ud da sauransu, wanda suke nuna mustahabbancin yin haka. Sannan abu na gaba, wato lokacin da zai kusance ta zai yi basmala, bismillah, ya kuma karanta Allahumma jannibna ash-shaytan wajannibi shaytana ma razaqtana. Ya Allah ka tsare ka nesantar da mu daga shaytan, kuma ka nesantar da shaytan daga abin da zaka azurta mu da shi. Manzo Allah ce in Allah ya kaddara an samu juna biyu, shaytan ba zai cuci yaron ba. Wannan hadisin na cikin Bukhari. Sannan kuma mutum zai kusanci matarsa ta dukkan sufar da ya ga dama ta kowane irin yanayi, tunda Allah ya ce nisaakum harsulakum fatu harsakum annashi'tum. Gonakin ku ne, gonar ka ba a cewa ga ta inda zaka shiga ta dama ko ta hagu, ta dama ta hagu, abinda dai aya take nufi kamar yadda shi hadisi manzo Allah ya tarhi, ta dukkan sufar da kaga dama kana son ka kusanci iyalinka. Sannan bayan mutum ya kusanci da iyalinsa zai yi barci, ana buƙatar yayi wanka. In ba zai iya yin wanka ba yana jin kiuya, yayi alwala. In ba zai iya alwala ba yayi taimama. Waɗannan ababai dukkaninsu guda uku mustahabi ne, ko da yake wanka wajibi ne. Amma dai ita alwala ga mutumin da zai kwanta barci bayan ya kusanci iyalinsa mustahabi ce. Ita ce alwala da malamai ke kira kahon fara. Ga tsini amma ba ya huda. Ga alwala har alwala amma ba za ka yi sallah da ita ba, tunda lokacin akwai zanaba tattare da kai. Kawai an ce ka yi alwala ne mustahabi don ka samu lada, amma ba don alwala tana da tasiri wajen yin sallah ba. To ballanta na kuma ita taimamar karan kanta. Waɗannan ababai haka ake so mutum ya yi. Sannan tun a daren farko shi da matarsa su yi ƙoƙarin kulla niyyar cewa sun yi aure da juna dai don su zame wa juna tsaro, ita ta zama tsaro a gare shi, shi tsaro a gare ta. Sannan bayan mutum ya kwana a wannan daren, washe gari idan ya tashi da safe, in matar tana da kishiyoyi shi ake so ya bi ɗakunan kishiyoyin ya ga yadda su, haka manzon Allah ya yi. Lokacin da ya tare da Zainabu da dare, washe gari sai ya bi ɗakunan sauran matan duk ya gaishe su. Sannan dangi da suka zo gidan da daddare jiya ya bi su gidaje da ya gaishe su sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk suna cikin abubuwa da suke yin su mustahabi ne, ba za a ce dole bane ba a cikin rayuwa ta auratayya. Sannan mu sani cewa aure ibada ne, da haka mu yi kokarin nesanta kanmu da rayuwarmu ta al'ada. Sai fa al'adunmu kyawawa irin wanda su ci karo da addini ba, duk al'ada da ba su ci karo da addini ba wannan babu laifi. Al'ada da nassin shari'a bai halale ta ba wannan babu laifi. Al'ada muhakkama, ka'ida ce cikin kawaid na fiqh guda biyar da aka gina fiqh akai. To amma dukkan al'ada da ta ci karo da nassi na Qur'ani ko hadisi manzon Allah, to lalle fa sai dai a rushe ta a rayu akan rayuwa ta addini. Sannan dole miji sai ya yi hakuri da mace.